Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To mero shugabannin jam'iyyar Republicans da na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an samu matsaya. Duk da a cikin gwamnatin a cikin kasar Amurka, gwamnatin Amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan 10 wanda za ta ware don agaji. A kasar Madagascar kuwa jama'a sun fita don kada kurunsu a zagaye na biyu na zaben shugabannin kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta yi Allah wane da kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, Air Chief Marshal Alex Badi. Su kuma masana harkokin tsaro, ko me suke cewa game da yanayin tsaro a Najeriya?
Yana nuna cewa babu tsaro, akwai sakaci sosai, kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin me ke faruwa ne da jami'an tsaronmu na sojoji. Talaka dama ai shi an saba kashe shi mala haka.
To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Niger ta yi watsi da ƙarar da wasu sojoji suka ɗaukaka akan wani hukunci da aka yanke musu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adli Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin jam'iyyun Republicans da kuma na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an samu matsaya, yayin da alamu ke nuna cewa Donald Trump yana yunkurin janyewa daga barazanar da ya yi ta rufe ma'aikatan gwamnati a ƙarshen wannan makon. A makon da ya gabata ne, shugaba Donald Trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatan ƙasar. Idan har ba a biya mishi bukatunsa ba, na ganin cewar an gina babbar katanga. Ya bayyana hakan ne, inda yake cewa za mu ga abin da zai faru, kada mu yi riga malam masallaci, muna da bukatar tsaro a bakin iyakokinmu. A ranar Juma'a mai zuwa ne ma'aikatan gwamnati za ta duba ta ga cewar waɗanne ma'aikata ne waɗanda ba su zama suna da mahimmanci ba don a hana musu zuwa aiki. Idan har 'yan majalisun na jam'iyyar Republicans da Democrat da fadar ta White House ba su cimma matsaya ba. A kan kuɗaɗen da gwamnati ta ware ko take neman a bata don gina katanga, ma'aikatan gwamnati kusan sama da 800,000 ne abin zai shafa. Wasu daga ciki za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba. Wannan ba abu ne ba wanda kowa zai so a daidai wannan lokaci da ake shirye-shiryen bikin Kirsimeti. Shugaba Trump na bukatar dala Amurka biliyan 5 don gina katanga tsakanin kasar tasa da Mexico, amma 'yan majalisun wakilai da na dattawa sun ki amincewa da roƙon. Gwamnatin Amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan 10 na agaji ga kasashen kudancin kasar don magance matsalar kwararar bakin haure zuwa kasar ta Amurka. Kimanin biliyan 6 za a ba da kashe su ne, za a raba su ne a kasashen El Salvador da kuma Guatemala da kuma Honduras. Sai dala biliyan 4.8 za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin kasar Mexico. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka a shirye take ta taimaka wa kasashen na tsakiyar Amurka da kuma kokarin ganin an samar da tsaro a yankin, kana da ci gaban tattalin arziki wanda zai tallafa wa mazauna yankunan. Amurka za ta haɗa hannu da waɗannan kasashen don magance matsalar kwararin bakin haure, matsalar ƙwaya da matsalar amfani da miyagun ƙungiyoyi. talauci, aƙidar ƙungiyoyi da rashin aikin yi su suka sa dubban mutane daga yankunan suka taso daga ƙasar Honduras suka yi tattaki don shiga ƙasar Amurka inda suka biyo ta ƙasar Mexico. Shi kuma shugaba Trump ya hana a ba su damar shiga ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar ƙasar Madagascar na kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu a tsakanin tsofaffin shugabannin ƙasar su biyu masu adawa da juna. Adri Rajoelina da Marc Ravalomanana su suka fi zama masu ƙuri'u wasu suka samu mafi yawancin ƙuri'un da aka kada a watan Nuwamba. Rajoelina ya samu kashi 39 na ƙuri'un da aka kada. Ravalomanana kuwa ya samu kashi 35. Shi kuwa shugaba Henry Rabalomanana shi ya zo na uku a cikin ƙuri'un da aka kada. Ravalomanana ya shugabanci ƙasar tun daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2009. An tilasta masa barin ofis bayan wata zanga-zanga da abokin hamayyarsa Rajoelina ya jagoranta, wanda yake shugaban ƙaramar hukumar babban birnin tarayyar ƙasar a lokacin. Sojoji sun naɗa Antonina Navarino a matsayin shugaban har zuwa shekarar 2014. Ƙasar Madagascar an santa da riƙo da bambanci na jinsi, kana ƙasa ce da take da wararen shakatawa kasancewarta ƙasa wadda take a tsakiyar teku. Kamfanin jaridar New York Times ya bayyana cewar masu kutse sun shiga matattara adana bayanan harkokin diplomasiyyar ƙungiyar ƙasashen Turai na tsawon shekaru uku, inda suka samu damar naɗa bayanan sirri. Rahoton wanda jaridar ta wallafa da yammacin jiya Talata ya ce wani kamfani mai yaƙi da satar bayanai na Area One ne ya gano hakan, wanda ya bayyana wa gidan jaridar cewar wanda ya ba su shafuka da suka haura 1,100 na labaran da aka naɗa. A cewar kamfanin jarida, wasu daga cikin bayanan sirrin sun nuna cewar ƙasashen Turan sun nuna yadda suke da damuwa da tsari na shugabancin Donald Trump, da yadda kuma suke ganin cewar ba zai yi musu baya da tunani mai kyau, wanda hakan ya kawo matsalar tsaro a yankunan. Har ila yau a cikin bayanan sirrin, har da bayanan da suka nuna yadda ƙungiyar ta EU ke ƙoƙarin ganin yadda ta za ta tunkari Rasha da China, da kuma da fargabar cewa mai yiwuwa Iran ta ci gaba da shirinta na haɗa makaman nukiliya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, da farko za mu fara da batun tsaro. Yayin da a Najeriya ake alhinin kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Alex Badi, yanzu haka dai gwamnati da kuma al'ummar jihar Adamawa, jihar da Badan ya fito, na cikin zulumi na wannan rashin. Ibrahim Abdulaziz, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar a sanarwa da ta fitar ta ce ta kaɗu matuka da wannan abin ta kai cini kisan gillar, wanda don haka ma ta buƙaci da gudanar da cikakken bincike. Ahmad Sajo, da ke zama kwamishinan yaran labarun jihar, ya ce jihar Adama da Najeriya ta yi babbar rashi.
Eto, wallahi muna jimamin wannan abin, mun bakin ciki matuka. Mutum ne wadda yake a ce ya yi aiki a wuri wadda ya fi ko ina muhimmanci a harkar tsaro a Najeriya, sannan a ce irin hali na rashin tsaro haka ya same shi, abin dole akwai tashin hankali. Mu a gwamnatance muna bakin ciki da wannan, don ɗan ƙasarmu ne, ɗan Adamawa ne, kuma muna iyalin jaje, muna ma ƴan uwan jaje, muna kuma ma kanmu jaje, muna ma ƙasarmu jaje.
To, ko me al'umma mubi da ke zama mahaifar Alex Bari za su ce kan wannan kisan gillar? Ba da sason da Joshua Ugra na asalin yankin ne ya ko bai ne da masu kaji da wannan kisan gillar?
To, Allah hakika Malam Ibrahim, muna cikin juyayi, kuma Ubangijin Allah dai ya kawo mana karshen wannan bala'i. Waɗanda suka rasa rayuwarsu ba sai shi Alex Bade ba, Ubangijin Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. ya ba wa al'ummar Najeriya haƙuri da jimirirai. A gaskiya kuma maganan yanayi a ce wai a hanya dai kaman Abuja da Kefi, kuma a ce hafsan hafsoshin sojojin Najeriya na baki ɗaya wa jami'an tsaro ma gaba ɗaya a ce an yi masa kisan gilla a hanya kaman na Abuja. To fi sabillahi ta ina za ka je ka samu tsaro cikakke a Najeriya, kuma kai talaka meye makomarka? Ubangijin Allah ya ba mu basira da fahimta cewa gwamnati idan ta gaza, ko shi waye ne yake shugabanci, idan ya gaza bayar da tsaro, to gwamnatin gaskiya ba ta da amfani ga talaka. Ubangijin Allah ya kama na karshen wannan bala'i.
Kamar yadda rahotanni suka nuna, wasu 'yan bindigan da kawai yanzu ma ba san ko su wane ne ba, su ne masu ka harbe tsohon babban hafsan tsaron Najeriya a kan hanyar Abuja zuwa Kefi yayin da ke komowa da gonarsa. Wannan kisa na Alas Bade na mako zuwa ne a ƙasa da watanni uku bayan da aka kashe wani tsohon shugaban gudanarwa na rundunar sojin Najeriya, Major General Idris Alkali. To amma an gano gawarsa a cikin wata rijiya bayan da aka kama wasu gungun mutane da ake zargi da kisan a yankin Duradu na ƙaramar hukumar Jos ta Kudu da ke jihar Filato, batun da kuwa ya ja martani mai gautsi a ciki da ma wajen ƙasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kyauta gaba a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai muna nan akan batun tsaron. Biyo bayan kisan da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar sojojin Najeriya, shi Air Chief Marshal Alex Bade kawo yanzu kimanin manyan janar-janar na rundunonin wato sojojin kasar uku ne 'yan bindiga suka kashe. To ko yaya masana tsaro ke ganin hakan? Hassan Maina kaina ya tuntuɓi masana harkokin tsaro akan wannan batun.
Muna miƙa tarbiyyarmu da dukkan 'yan uwanmu da abokan aikinmu a sojojin sama da na ruwa da na ƙasa a wannan rasuwa da aka yi mana na Air Marshal Bade. Abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ne na daɗi, abubuwa ne na tashin hankali. Ba wata al'umma ko wata ƙasa, ko da ƙarƙashinta a wata ƙasa take, irin waɗannan abubuwa suke faruwa bai tara da kowa hankali ba. Dukka wanda suke aikin soja da wanda ba sa yi, hatta su 'yan uwanmu sauran civilian da suke cikin wannan ƙasa da shugabanni, dole abin ya karo da mutane hankali.
Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya kenan, Air Commander Baba Gamawa ke alhinin kisan gilla da jiya wasu 'yan bindiga suka yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade. Kawo yanzu manya-manyan janar na sojojin Najeriya uku ne 'yan bindiga suka bindige a cikin wannan shekara. Wato Rear Admiral Daniel Ikoli a jihar Lagos, Major General Idris Alkali a jihar Filato, sai kuma Air Chief Marshal Alex Bade a jihar Nasarawa. Tun ana kashe talakawa, yanzu abin ya fara afkawa kan manyan sojoji. To ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron kasar? Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Yana nuna cewa babu tsaro, Malam Hazar. Akwai sakaci sosai, kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika. Shin me ke faruwa ne da jami'an tsaronmu na sojoji? Ya aka yi ya zamanto ana undermining ɗinsu haka? Wannan su ne garkuwarmu. Ga ana janyo musu baƙin jini a cikin jama'a, sannan kuma ana bin su ana musu ɗauke ɗaiɗai ana kashe su. Wannan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar dogon nazari.
Idan har misali janar-janar na rundunar soja ba su tsira daga hannun kisan 'yan bindiga daɗi ba, ya kake ganin kuma cigaba da makomar su kuma talaka
dama ai shi an saba kashe shi, Malam Hassan.
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, yanzu fa akwai buƙatar rundunar sojan Najeriya ta sake karatun ta nutsu.
Ita kanta hukumar soja ta diba wani irin tsaro ne take bama tsohon jami'an ta wanda suka yi ritaya, shine kadai zai rage wa'annan matsaloli da suke tasowa. Abu na biyu, dole su zauna su tambayi kawunan su wa'annan matakai ne suke dauka wa'anda zai rage wa'annan matsaloli na tsaro da ake samu. In dai da suna tunanin abun ba zai shafe su ba, to gashi nan yanzu a cikin shekara daya an samu jami'an tsaro manya-manya guda uku wanda suka ritaya wanda aka kashe. Dole ne a kokarta a san yadda za a yi a rika an inganta tsaro na jami'an tsaron kansu da kuma na 'yan ƙasa.
Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati ko kuma na sojojin bai nasara ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mai na kaina, a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na kisan manyan jami'an tsaron Najeriya. Yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Niger, inda wata kotu ta yi watsi da bukatar karya shari'ar da ta daura wasu sojoji a kurkuku saboda an same su da laifin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu daga watan Disamba shekarar 2015. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A watan Janairun 2018 ne kotun hukunta laifukan soja ta yankewa wasu sojoji kimanin 15 cikin su har da janar Salu Suleiman da kaftan Awal Ambali hukuncin zaman gidan yari na shekaru 15-5 yayin da ta yi wa wasu daurin shekaru 5-5 a kurkuku saboda samun su da hannu a wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a watan Disambar 2015. Matakin da wasu daga cikin su suka ce ba a yi musu adalci ba, dalili kenan suka garzaya kotun kare shari'a. Wace a zamanta na wannan Laraba 19 ga watan Disamba ta yi watsi da karar da lauyoyin waɗannan sojoji suka shigar akan bukatar soke hukuncin na kotun hukunta laifukan soja da yake bayyana matsayinsa akan wannan hukunci. Maitar Salim Muhammadu Hamani Maiga da ke ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare janar Salu Suleiman da makarrabansa ya bayyana kaduwa da matsayin na Cour de Cassation bisa la'akari da cewa sun gabatar da hujjoji masu kwari waɗanda da alama bata dauke su da muhimmanci ba.
Nous avons quitté le tribunal militaire, nous sommes venus ici devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Tout semble dire que elle a passé outre, de même que le tribunal militaire en a passé outre.
Wani abin da ke kara daure kai a wannan shari'a, inji lawyer Salim Mega, kotun ta yi burus da bayanan da suka bayar a kokarin ankarar da ita cewa dokokin da suka shata kotun hukunta laifukan sojan da ta yi waccan shari'ar ta farko sun saba kundin constitution din kasar Niger da kansa.
Mais il se trouve qu'aujourd'hui, de la décision qui vient d'être dite par cette même chambre criminelle, il n'a pas été fait cas de cette exception qui a été soulevée, si bien que c'est cette même exception qu'on avait soulevée devant le tribunal militaire qui a pu servir de grief fondamental.
Da yake amsa tambayar idan za su garzaya kotun ECOWAS akan wannan badakala, lawyer Salim Muhammad Hamani Maiga ya ce ba zai ce komai ba sai idan ya tantauna da mutanen da yake karewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah gaida Sulaiman Munibarma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfi 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum. Sunana Abdu Sumana. Ni dan Niger ne da ke zama nan ga America a birnin Washington DC.
To malam Abdu zaka ba mu albarkacin bakin ka.
Daga Niger na hito yanda nake abun ga karatu ta kani itajini. Da Niger na yi primary, secondary, bayan secondary na hwara karatu University ta Nigeria. Na yi ile ife nan da muke ake karanta muna English tunda mun hito da kasa da ke abun ga harshen Faransanci da ita ake mun kai karatu kwa.
To malam Abdu kenan kana ta daga Niger sai ka je a Nigeria, wace shekara ka je Nigeria?
Nigeria 1988.
Da 88 to daga Nigeria sai ka mika karanta a Nigeria?
Nigeria nake to shekara hware da yana mun kai abun ga ile ife abun ga English kare mun kai. To daga wannan ne turakin abun ga ita mun kai. Daga wannan shekara da ta dawo sai an karraba mu, sai ni an ka kai ni Zaria. To Zaria nan na hwara karatun computer na abun ga.
To daga nan Zaria sai kuma kai ina?
Daga Zaria mun ka dawo Niger lokacin nan an ka hwara wata rigima can. To daga nan sai na aje takardu a can ambassad na rubuta kaina nan ga wata makaranta da ke nan ga Washington DC na samu sunka amince da tambaya ta sunka dauke ni daga nan nayi visa sai nan zo garin.
To akwai wanda ya taimaka maka a Niger kakin ka samu visa wannan zuwa Amerika?
Kuma a'a tunda aikin dai duka ni nayi ta bisa na abun ga bisa computer dai ne zaka abun ga duka online ne ake yin abun ga registration din. To taimako da kake samu shine uwayenka sai sun nuna suna da cikakken kudade da ke iya taimaka ma lokacin da kake karatu. To ga taimakon dai da ake abun ita takarda ne da ake nuna na banki.
To wace shekara ce ka zo a nan Amerika?
2000 na zo. Dubu biyu.
To da ka zo Amerika ya kaga yanayin rayuwa?
Rayuwan ta san an ga bambanci da irin tamu ta abun ga a fanni da yawa. Ta ga nan ga akwai tsari da bamu da can gida. Kamar
kana cewa tsarin nan ga ba ɗaya bane kamar wanda akwai a can ƙasar ku Niger.
Haka ne ba dai bane kuwa. Wajen karatu kaga lokacin nan da mun ka sallato mun ka zo nan ga Etazini. Wajen mu ba mu samu karatu yanda muke so. To har yanzu akwai irin ta yara ba su karatu yanda ake so. To nan in ka zo da kokarinka ba ai shekara ba da ake ce akwai matsaloli ba a karatu. To kaga wannan bambankin da mun ka samu akwai kenan kuwa. Akwai ci gaba nan ga in ka zo karatu kuwa.
To da ka zo ya kai ka samu wurin kwana ka samu aiki ya kai ka hidda kanka?
To wannan kafin mu zo ka san abun ga ɗan Afrika balle ɗan Niger akwai kama juna tsakaninmu. Kenan ina da abokai da suna garin. To wajensu na Sabka da na zo New York na fara Sabka. Na yi kwanaki wajensu sannan da komi ya gyaru na samu wurin kwana Washington. Tunda nan ne makaranta na take ita ma kuma gidan waransu ɗan Niger ne da na zo ina ba su kudin da ya kamata in ba su kowane wata ina ba su sai muna kwana tare haka nan.
Kenan da ka zo nan New York su sun ka tarbe ka a hilin jirgi kuma suka kula da kai suka gwada maka duwa da harkokin da suke?
Gaskiya haka an kai. Abokaina ne da mun kai karatu tare Niger kenan da su sun rigaye ni nan ga to su sun ka tarbe ni kuma sun ka kama ni da hannu biyu.
To da ka zo New York ka fara aiki New York nan da nan koko sai da ka dan kwan biyu?
A'a garin in ka zo baka iya balle wanda ya zo bisa fannin karatu baka iya aiki.
Me yasa?
Sai ka samu in ka zo karatu ya kaka karatun za ka yi sai ka samu takardun zaman garin.
Sai an baka izini kenan a ce lalle ka iya yin aiki?
Sai an baka izini.
To daga can kuma sai ka zo Washington DC babban birni?
Babban birni tunda nan ne akwai na nema in zo Washington ne tunda nan ne akwai wakilin garinmu da suna ambassador.
Office Jakadan.
To in mutum na da wani matsala kaga akwai inda kake iya zuwa taimaka ma.
Kash Abdusumana lokaci ya daga mana hannu. A cikin shiri na gaba, ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdusumana dan asalin kasar Niger mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan kasar Amerika. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Bashal Kansila da Umar Naliliya daga jihar Kebbi, inda suka ce, "Salam sashen Hausa na muryar Amurka, gaskiya matakin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila ta ɗauka na korar kocinta Jose Mourinho daga bakin aikinsa, tabbas muna goyon bayan Manchester United da ɗaukan wannan mataki, ya yi mana daidai ƙwarai da gaske." Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Mutawakkil Gambo, inda ya ce, "Salam VOA Hausa.
Albarkacin ranar 'yanci rani ta duniya. Hakika ya kamata shugabanninmu na Afrika su tashi tsaye wajen bullo da tsare-tsaren da za su taimaka wajen kare al'ummarsu daga tafiya cirani kasashen ƙetare da zummar hawa tudun mun tsira. Sai kuma sako daga wurin Haruna Boda Inkaibo inda ya ce kashe tsohon babban hafsan sojan saman Najeriya Chief Alex Badi da wasu 'yan bindiga suka yi jiya akan hanyar shi ta dawowa Abuja daga gonar shi hakan ya nuna irin girman matsalar tsaro da kasar mu ke fama da shi domin hammayar soji irin shi ma basu tsira ba to ina kuma ga mu talakawa ya Allah ga mu gare ka sai kuma sako daga wurin Yakubu Abdullahi Dambam inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa a yau na rubuto muku wasika na ne dan na taya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya murnar cika shekaru 76 a duniya da fatan Allah Ubangiji ya kara wa shugaba Buhari lafiya da karin shekaru masu albarka to sakonmu na gaba kuma daga wurin Shamsu Habibu Azare inda ya ce harbe babban tsohon hafsan rundunar sojojin Najeriya Alex Badi akan hanyar Abuja zuwa Kefi yayin da yake dawowa daga gonarsa da waɗansu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi abin alawadai ne a ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a ƙasar mu Najeriya amin sakonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga wurin Yusuf Yusha'u Faki da Isuhun Dila Faki inda suka ce al'ummar ƙasar Madagascar muna yi muku addu'ar Allah ya sa ku gudanar da zaben ku cikin kwanciyar hankali da lumana ya zaba muku shugaba adili irin na ƙasar mu Najeriya amin
madalla kafin mu yi sallama da ku ga Mallam Isuhun nan ya shirya zai karanto mana takaitattun labarai
Romero shugabannin jam'iyyar Republicans da na Democrat a jam'iyyar a nan da kasar Amerika sun cimma wata matsaya ko kuma sun yi wani taro domin ganin sun cimma matsaya akan wani yunkuri da shugaban Amerika yake yi na janyewa daga wannan ikirarin da yayi na cewar zai jefa kasar nan cikin yajin aiki amma kun da ya gabata ne shugaba Trump ya shaidawa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulla ma'aikatar kasar idan har ba su amince da bukatar tinsa na ganin cewar an gina wata katafariyar katanga da za ta kawo iyakar kasar Mexico da ita Amurka. Gwamnatin Amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan 10 na agaji ga kasashen kutancin Amurka don magance matsalar kwararar bakin haure zuwa kasar. Kimanin biliyan 6 za a bada su ne ga kasashen El Salvador da Guatemala da kuma Honduras. Sai dala biliyan 4.8 za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin kasar Mexico.
To masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Yau da gobe muryar